نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابركم بالصدوه اونن يمتي ن 13 ga watan ramadan hijira ta 1445 kuma 23 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya zamu yi majalisi na 13 a cikin majalisu tafsir da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na al-furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya karama wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Muna cikin suratul ahzab, zamu tashi aya ta 53. Na'am, aya ta 53. Sai dai kafin nan akwai tambayoyi da aka turo. Wannan yace assalamu alaikum, Allah ya kara basira da nisan kwana, amin. Ya ambaci sunansa, yace tambayarsa guda uku biyu ce. Ta farko akwai online job da muka shiga, sunansa Integral Ads Science. Yadda abin yake shine, suna ba mu aiki a kowace rana don mu yi downloading wasu application. Suna ba mu percentage na abin da advertisers suka ba su, amma sai mutum ya sa kuɗi sannan zai fara aiki da su. Yawan kuɗin da kasa, yawan task din da za ana baka. Mun tambayi dalili akan karɓar kuɗin da kuma me suke da shi. Sun ce kuɗin garanta ne na workers don su mai da hankali, kuma ba sa komai da shi. Duk sanda mutum yake son yin resignation za su ba shi kuɗinsa. Sun ƙara da cewa iyayen Najeriya suka sawa hakan banda sauran ƙasashe. Malam ya halatta aiki da su da kuɗin da muke samu. Nagode. To, a adatan yawanci irin wannan tsare-tsaren waɗannan cinikayya hanya ce da ake yi ta cin kuɗin mutane ba da haƙƙi ba. Don wannan kuɗaɗen da suke tattarawa, idan suka tattara kuɗaɗen sai kuma ka ji sun ce ka yi updating. Daga ka zo za ka yi updating, shi ke nan sai ka ji ba su ba bayaninsu. To, amma tunda sun faɗa kan cewa wannan kuɗi suna karɓansa a matsayin garanta, a matsayin wato lamuni, kuma cewa duk lokacin da ka fita za su dawo maka da shi, to wannan zai fita daga caca. Amma da a ce ba za ka shiga cikin wannan aikin ba sai ka ba da wani kuɗi, to wannan ya zamanto caca. Tunda in ka bayar ta yiwu ka samu, ta yiwu ba za ka samu ba. Saboda haka ka sai abu wanda yake ba ka da tabbas a kansa da kuɗi wanda yake ka biya, to wannan kuma shi ne caca. Amma tunda sun ce na garanta ne, to sai dai kawai abinda ya rage a tsaya a bincike dangane da cewa ko a tuntuɓi hukumar hadaniya, hukumar hannun jari, SEC, Securities and Exchange Commission, don yawanci suna da bibiyar a cikin irin waɗannan, don abinda ya zamanto an yi ne don a cuci jama'a, suna gargaɗi a kansa sai a tuntuɓe su. Amma a zahiri in dai wannan dama dai abinda ya sa koyaushe muke gaya ma mutane cewa irin wannan tsarin bai dace da shari'a ba, shine saboda abinda ya ƙunsa na caca. Amma inda gaske ne cewar suna karɓar wannan kuɗi a matsayin lamuni, to amma lamuni akan lamuni za ka yi ne a kan bashi ko a kan wani haƙƙi naka wanda aka hana. Na'am? To, wannan ai ba zancen wai abinda wani zai bane don a tabbatar. Shi kansa, domin abinda ake dubawa a cikin mu'amala, ma'ana ake dubawa ba suna ba. Don mutane sun ba mu abu suna, ba kawai za a ɗauke shi ba. Ina haƙƙi da har za su ce za su nemi garanti a kansa? Menene haƙƙin in sun shiga? Sun ce kuɗin garanta ne na ma'aikata don su mai da hankali, kuma ba sa komai da shi. Su mai da hankali a kan me? In ya mai da hankali shi ne zai samu amfani, in bai mai da hankali ba shi ne zai yi asara. Datarsa ce. ba a karban guarantee akan wannan saboda haka gaskiya akwai ayar tambaya akan wannan kuma Najeriya kawai suka sama amma wata kila ɗan Najeriyan ne ma suke ɗan Najeriyan ne ma suka yi kuma saboda wata kila sun san akwai wannan fatawar da take cewa duk wanda ya shiga cikin irin wannan in dai akwai biyan kuɗi to mu'amala haramun ce wata kila wannan ya dauke hannun waɗansu waɗanda suke shiga cikin wannan harkar to dan su kewaye daga wannan shine sai suka kawo wannan saboda haka gaskiya wannan akwai ayar tambaya akan ta ni ban ga fuskar yin guarantee a cikin wannan aiki maballantana a ce har za a karbi kuɗi a matsayin guarantee saboda haka a gaskiya ai hattara akwai alamun cewar wannan tsari ne na cutarwa sannan kuma wai dan kai downloading application kana yin downloading application ko baki amfani da shi ba ko kai kawai kai downloading application masu yin talla su ne za su bada wani abu daga ciki kuma sai a daga ciki sai a baka to me amfanin kai downloading din application wato hanya ce wanda yake za a sanya mutane su bayar da kudin su kuma su rinka bata kudin su na data akan abu wanda yake ba shi da tabbas dan abin da zai mutum zai samu bai taka karaya karya ba amma masu shiga saboda suna ganin akwai samu za su kawo za su tattaru da yawa su sa kudin su lokaci ɗaya sai a neme su su rasa sai a neme su a rasa sun kwashe kudin mutane sun tafi da su domin su ya kamata su baka lamini ba kai ya kamata ka ba su lamini ba saboda haka wannan abin ai hattara a kansa na biyu kuma akan mining ne da ake yi na coins irin su pi i da sauransu ya halatta ya halicin sa yake a huta lafiya eh mining kamar yadda dai na sani lokacin da ake batun abubuwan da na duba na abun bitcoin ban ga wani abun da yake ya haramta yin sa ba bal na oho ya ji dadi an ce mining ba laifi to amma na sauran ban sani ba ban san yadda ake na pi da i da sauransu ba amma dai na bitcoin lokacin da na duba na ga hanya ce wanda yake mutum zai yi iktisabin a dukiya domin kai kokarin ka bi a ka bata lokacinka da kudin lantarki da data ɗinka da zaka yi akan wato ka hada wani ciniki da wani ciniki kamar yadda ake na yadda tsarin blockchain din yake babu abinda yake ya ci karo na shari'a aiki ne da mutum zai iya yi in ya sa kudinsa da karfinsa ta yi ya samu ta yi ba zai samu ba kamar mutumin da zai je ya rinka neman zinari ne ya sa dukiyarsa ya sa karfinsa ya sa kayan alatunsa ya je ya kwana da kwanaki yana haka ta yi ya samu zinari ta yi ba zai samu ba to kuma dama ɗaya daga cikin hanyoyi da ake samun mallakar dukiya a cikin shari'a shine wato asab rigaye wanda ya riga wajen abu da mutane suke tarayya suna nema to wanda ya riga samu shi ya samu yana da haƙƙin mallakar wannan yana da haƙƙin mallakar wannan wato rigaye da istihwab da wato ya zaman to yayi babakere ya dauka ya hana wani samun sa zai hana waɗansu to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin almilkiya wato mallaka a cikin shari'a to amma na sauran ba zan iya bada ma'ana ba zan iya bada bayani akan su ba dan ban san yadda su nasu yake ba to sai kuma na ƙarshe wannan yace mutum ne yana da mai aiki kirista kuma ga azumi zai iya bata abinci tunda ita bata azumi ko kuma yayi bako kirista wanda zai yi kwana biyu a wurin sa kuma ga ramadan zai iya dinga bashi abincin safe da na rana eh zaka iya mana tunda su ba a rubuta musu yin azumi ba tunda su su kafirai abinda aka neme su su yi shine su soma shiga musulunci tukuna sannan sai a wajabta waɗannan wajibai a kansu to kuma bako yana da haƙƙi sawa'un bakon nan musulmi ne ko ba musulmi ba kai bako wanda yake kirista ne har zai kwana biyu a wajenka bako yana da haƙƙi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna li zawrika alayka haqqan baƙonka yana da haƙƙi a kanka to daga cikin haƙƙinsa kuma shine ka bashi abin da zai ci saboda haka wannan idan kai haka babu laifi haka zalika wanda yake maka aiki idan ba musulmi bane shi ma ba za ka ce shi ma dole sai yayi azumi ba kamar yadda kowa baya cin abinci kace shi ma ba zai ci abinci ba bayan abin da yake wajibi ka janyo hankalinka ya shiga musulunci tukuna amma idan dama kai ne kake ba shi abinci to wannan haƙin yana nan akan ka ka lizimta ma kanka sai ka ba shi wallahi ta'ala alim alaikum salam artificial intelligence abin da ake nufi da shi shine wato sanya wato computer ta rinka yin abin da dan adam zai iya yi idan aka tattara mata bayanai yanzu kamar idan kana so ka in kana so ka yi bincike akan wata rashin lafiya ai zaka je ka tattara duk abubuwan da aka rubuta akan rashin lafiya sannan ka fitar da sakamako to wannan tsarin artificial intelligence ma abin da yake kenan duk abin da kake so ko kuma kamar kana so ka rubuta huduba in kana so ka rubuta huduba akan rukun amana to shi ma in ka tura masa computer sai ta fitar maka da huduba akan rukun amana ko da turanci ko da larabci ko da hausa ma saboda za ta duba duk a cikin internet a ko ina a duk inda computer take da aka yi rubutu akan wannan wanda dan adam da wuya yayi wannan shi duk ta tsara shi cikin lokaci dan kankani cikin sakan sai ta fitar maka da shi to akwai abubuwa da dama wanda wannan dai a kusantar da ma'anar ne artificial intelligence muna ta kiran gwamnatoci musamman gwamnatocin mu na arewa su zage dantse su kashe kuɗi ƴan uwan mu yara samari matasa da suke da hazi da suke hazikai su shiga cikin wannan al'amari saboda yanzu duniya ta fuskanci wannan al'amari Ingila ta zamanto so take duk duniya ya zamanto babu kamar ta tana kashe kuɗi ba kaɗan ba gwamnatin Lagos ita ma ta zage dantse to gwamnatocin mu na arewa abinda zai tare gibi dake tsakanin mu da gwamnatocin kudu da jihohin kudu wajen ci gaba da suka fi mu idan muka riki wannan al'amari muka kashe kuɗi a kansa yanda ya kamata a da a Kano an yi ICT park nan kofar Nasarawa har manya-manyan kamfanonin computer suka ce za su mayar da Kano ta zamanto cibiyarsu na dukkan kasashen Afirka domin sadarwa da sauransu kamfanonin da dama suka zo suka sa hannu akan wannan daga baya saboda canjin gwamnati da rashin ci gaba da abin da aka dora na alheri idan siyasa ta canza ko gwamnati canza aka ajiye shi waje daya yau da an ci gaba da wannan al'amarin da zai samar da damammakin aiki ga samari masu yawa kuma musamman muna gani yanda yaranmu Allah madaukakin sarki ya yi musu baiwa wajen harkar computer din nan da za a ba su kamar yanda sha'anin informatics din nan muna gani dai abinda wannan gwamnan jigawa na farko Saminu yayi na informatics da kafa kamfanin Galaxy yanzu kamfanin Galaxy yanzu gashi nan gwamnatin tarayya ta karbe shi ya zamanto abinda ake samu har yanzu gwamnatin jigawa tana da kaso a ciki amma gwamnatin jigawa ta assasa wannan yanzu ya zamanto kamfani da duk kasar ake tutiya da shi akan sha'anin harkar ICT to da an ci gaba da irin wannan a sanya jari akan abin da yake zamani ya kawo shi wanda za a samu ci gaba ba kaɗan ba abin da ya danganci computer da artificial intelligence idan aka kashe kuɗi kamar yanda da gwamnatocin suka kashe kuɗi a nan Kano ma da an buɗe informatics to inda za a mayar da hankali akan su zai tazarar da aka yi mana a ƙasar nan zai rage mana ita kuma zai amfani al'umma baki ɗaya Allah ya yi mu shugabannin mu muwafaka kan su tashi tsaye su wannan al'amari wallahi ta'ala a'lam na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzanna lakum ila إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مطعمين
Allah jalla wa ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga dakunan gidajen annabi dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yu'zana lakum sai dai an yi izini a gare ku kan ku shiga ta hanyar a tura muku da'awa a gayyace ku a kira ku ku zo ila ta'amin in an yi izini gare ku ku shigo domin cin abinci غير ناظرين إناه باكونا ما سسورارا دهور أبنشن با تنكا فن أبنشن يهي كجيو كزونا كنا جرا أسوك تكنيا أسامو ولكن إذا دعيتم سيدي إدن أكا كراوكو فدخلو كشغا فإذا طائمتم انكما كوكا شا أبنشن فانتشرو كبتش ولا مستأذنثين لحديث kada ku zauna kuna masu ɗebe warkewa domin neman yin zance a tsakaninku ko domin jin zancen da ake a cikin gida inna zalikum kana yu'zin nabi wannan abun ya wannan zaman naku ya kasance yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum sai yake jin kunya daga gare ku yake daukan wannan nauyin baya barin ya bayyana muku abin da yake damunsa saboda jin kunyar yace ku tashi ku tafi kuma bayan zaman naku yana cutar da shi wallahu la yastahi min alhaq shi ku Allah baya barin fadan gaskiya baya jin kunya daga gaskiya sai ya fade ta sai ya kore ku yace ku fita wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kuma kuka roki kuka tambaye su wani abin amfani wata bukata wato ko fatawa ko wani abin aro ko wani abu wanda yake ake bukatar sa na daga abubuwan rayuwa fas'aluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su ta bayan sutura wato ta bayan hijabi tsakaninku da su akwai sutura zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim wannan shine yafi tsarki ga zukatanku da kuma zukatansu wama kana lakum an tu'zu rasulullah baya kasancewa a gare ku wato ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wato a cikin wani abu a wani lokaci daga cikin lokatai ko a wani hali ne wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba kuma ya kasancewa a gare ku ko auri matansa a bayan sa har abada inna zalikum kana indallahi azima lalle wannan wato cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da auren matansa a bayan sa wannan abu ne mai girma a wajen Allah in tubudu shay'an in kun bayyana wani abu da yake da alaka da wato niyyar auren nasu a cikin zuciyarku ku ji cewa kuna tunanin ku auri wata daga ciki aw tukfuhu ko ma kuka boye shi fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima to lalle fa allah masani ne da dukkan komai wannan shine da aka ambaci gidan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ambaci ladabin da ya dace da waɗannan mata da kuma ladabin da ya dace da shi gidan na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba kamar kowane gida bane kuma mu'amala da shi da gidan nasa da iyalinsa ba kamar mu'amala bace da sauran mutane kamar yanda wato mutane suna girmama iyalan jagororin su sarakunan su da manya a cikin al'ummar su to wanda yafi cancantar wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ya hana shiga gidan annabi gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina ma matansa gidaje ya gina musu dakuna a gefen masallaci yayin da aka gina masallaci aka gina dakin sauda aka gina mu sauda daki sannan aka zo aka gina na Aisha sannan aka gina na sauran matan haka ginin ya taho daga kudu yayi arewa sannan yayi yamma haka dakunan suke kun ga ya taho tun daga kudu daga jihar kibla kenan inda ake tsayawa ake yin wato sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake ce mashabbaki to tsakanin wajen da dakin Aisha radiyallahu anha akwai dan fili nan ne dakin Hafsa shi aka fara shigarwa cikin masallacin to sannan sauran dakunan matan har zuwa inda dakalin ahlus suffa din nan yake to sannan kuma akai yamma akai sauran dakunan daki na karshe shine dakin Safiya bintu Huyay ummul mu'minin to waɗannan dakunan Allah ya kira su buyutun nabi buyutan nabi a kuma a suratul hujurat kuma an kira su al-hujurat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat to ana ce musu al-hujuratu sharifa dakuna masu daraja saboda nan ne dakunan da mala'ika jibrilu yake zuwa kuma nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaman sa zamanar tare da iyali wanda ba wanda yake shiga wajen sa sai da izini to waɗannan dakunan malamai sun ce wai shin waɗannan dakunan mallakar matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ko ba mallakar su bane waɗansu sun ce mallakar su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su to amma abinda zai suka akan wannan ra'ayin shine ba a ci gadon su ba ba a ci gadon waɗannan dakuna ba bal dakunan shigar da su cikin masallaci akai aka shigar da su cikin masallaci akai musu mu'amalar waqafi akai musu kamar yanda wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sauran dukiyarsa da ba a ci gado ba haka akai mu'amalar da su cewa dukiyarsa kamar gonarsa ta fadak ba a ci gadon ba sai dai abinda yake warewa na abinci da ake bama iyalansa da kuma me yi masa aiki haka aka ci gaba da mu'amalar da su sauran kuma duk sai a bar shi sadaka to dan haka aka dauki waɗannan dakuna na annabi sallallahu alaihi wasallam na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna a ciki gurgurdan rayuwarsu amma su ne suke da haƙƙin zama amma ba da haƙƙin mallaka ba kamar yanda mai zama a cikin waqafi yake wanda aka bashi gidan waqafi shine yake da haƙƙin ya zauna a nan har sai lokacin da rayuwarsa ta kare tunda an bashi dama ya zauna wani ba zai zo ya fitar da shi ba da wannan ne ake fassara neman izini da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi daga Aisha da lokacin da ajalin sa yazo da ya san cewa raunin da aka yi masa ba na tashi bane yace ku je ku tambayi ummul mu'minin ku je ku tambayi Aisha idan ta yi izini abin ne ni tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar in ko ba ta yi izini ba ku kai ni makabartan musulmi da aka je aka tambaye ta tace to da ta yi tanadin sauran wajen domin ta ne abin ne ta ana amma tunda Umar ya zo ya tambaya ta fifita shi a kansa a kanta to kaga neman izini da ya nuna kan cewa tana da haƙƙi ko da ba haƙƙin mallaka ba ne dan ba a ruwaito cewar bayan Aisha radiyallahu anha magadanta sun ci gadon wannan wato su ne sauran 'yan uwanta waɗanda suka yi saura sun ci gadon wannan ba a ruwaito kan cewa an ci gadonta ba kamar wato 'ya'yan Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq ko 'ya'yan Abdulrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq ba su ci gadon wannan waje ba to waɗannan gidaje na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukuncin su to Allah ya hana a shiga sai da sharadi ya hana mu'minai su shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sharadi biyu na farko sun nemi izini in an ba su izini ta hanyar a gayyace su a kira su in aka kira su ko kuma in suka nemi izini su shigo in aka ce su shigo sai su shigo na biyu kuma shine wato idan sun shigo domin cin abinci in sun gama su tafi kar su mayar da wajen zaman hira kar su mayar da shi wajen zaman yin hira domin yin haka akwai cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah madaukakin sarki yace wala musta'ani fi yace kar ku zo sai dai ku ci abinci ba ku saurara har abincin ya dahu ba kuma idan kun ci abincin to ku fita ku watsi kar ku ci gaba da zama to wannan a ciki an hana waɗanda za su sa ido suna ganin lokacin cin abinci yayi bari su je su jira abincin yayi in abinci ya dahu wato a ga kan cewa suna nan fakar amanta da su dan wani lokaci zai iya zamantowa da takura amma kar ku zo sai an gayyace ku wannan ladabi ne kyakkyawa da aka yi kun ga saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya da har yanzu muke karanta ta kan yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a tsare rayuwarsa ta cikin gida dan kowane mutum yana da rayuwar cikin gida da yake buƙatar ya saki kar a takura masa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ɗabi'arsa ta kunya in ma an takura masa sai ya jumuri sai ya tahammuli ya ɗauka ba zai nuna ba yace ba a gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin abu sai dai a gani a fuskarsa amma ba zai yi magana ba sai dai a gani shi ma ganin sai ga wanda ya san halinsa shine zai gane cewa wannan al'amarin yana wannan al'amarin abin ne wanda yake sanya masa damuwa kamar matan nan da tazo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ta yi wankan haila yace mata in ta gama al'adar tata sai ta dauki wato auduga ta sanya masa turaren miski sannan ta bibiyi sannan ta yi tsarki da shi sai ta ce ya za ta yi tsarki da shi ya rasulullah ya ce subhanallah ta yi tsarki da shi Aisha tana gani ya ji kunya saboda ta sa shi a cikin takura ta yaya zai mata wannan bayani ta gani a fuskarsa saboda lura da take da shi sai ta janyo ta ta ce ta bibiyi gurbin inda jini ya taba ta yi mata bayani to in yake abu sai dai a gani a fuskarsa amma baya iya fitowa ya faɗa saboda wannan hali na kunya kuma kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana daga imani wato rashin jin nauyi da rashin jin kunya wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya nema wa ɗan uwansa wa'azi akan kunya ya ce kyale shi kunya ba ta zuwa da komai sai alheri shi ku cewa yake kai ka daina jin kunya ka san dai kamar yadda yanzu muke ina ka zauna kai ta jin kunya duk wani alheri ya wuce ka to sai wai ya ji shi yana ma dan uwansa wa'azi sai ya kira shi ya ce a'a kunya ba ta zuwa da komai in ba alheri ba to Allah ta'ala ya ce kada ku zauna domin wato ɗebewar kewa a ta hanyar zance wato ku zauna ku mayar da wajenku wajen hira ko wajen jin abin da yake faruwa a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto lokacin bayan kun gama cin abinci sai kuma a miƙe a ta sauraro to Allah ta'ala ya ce wannan yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai yake jin kunya daga gare ku sai yake tahammuli baya cewa ku tashi ku tafi wannan hadisan Anas wajen kusan riwayoyi kusan daban-daban har guda uku suka zo akan bayanin saukar wannan aya kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a ƙarƙashin a kitabun tafsir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a kusan dai kissar shine randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab ya tare da ita kashe gari an yi abinci na walima walima da sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin kamar ta ba aka yi gurasa da nama kuma Ummu Sulaim ita ma ta kawo haisa an san haisa ai ko ba ku gani a masallaci suna raba haisa dabino da za a hada shi da garin alkama a soya sai ka ji ya zamanto kamar wata gumba kamar gumba mu mun san gumba an san gumba ai ko to gumbar dabino ce da alkama gumbar dabino da alkama sai a rinka ci haka to ita ummu sulaim ita gudumawa da ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na haisa domin walimar auren Zainab ita gudumawa da ta kawo wanda ya nuna an aka zo walima ba laifi waɗansu su kawo gudumawa ba a kyale ango shi kadai zai yi walimar ba sai a dan kakkawo a taimaka masa saboda santa da take ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi to sai mutane suka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci sahabbai su shigo su ci abinci in sun shigo sai a ce a sake kirawo waɗansu kusan sai da dai duk wanda za a iya kira ana zace shi bai ga wani kuma wanda zai kira ba kowa in suka zo suka ci to in sun ci sai su tafi sai waɗansu mutum uku su suka zauna a nan ɗakin Zainab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga cikin iyalansa yana so ya zauna tare da su su kuma sun zauna sun ki fita ya shiga ya fita ya sake shiga ya fita su kuma suna zaune sun kasa ganewa ya shiga ɗakunan matansa suka tambaye shi yaya ka samu amaryarka sai ce abin sai ya ce ya faɗi alheri ya sake shiga to sai aka zo aka gaya masa cewa ai wannan mutanen sun fita to suna fita sai ya shiga ɗakin da ya shiga ɗakin sai Anas ya biyo shi sai ya sa masa labule ya sa masa hijabi ya karanta masa aka saukar masa da wannan aya lokacin ne aka sanya hijabi ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a yi mu'amala da su ba kamar yadda za a yi mu'amala da sauran mata saboda haka aka tsare su aka hana su ma aka sanya hijabi dole ne a kansu shi yasa suke lullube kansu gabaki daya har da fuskar su an ce rufe fuska ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne amma ga sauran matan mu'minai mustahabbi ne suka yi wannan dan a tsare martabar su saboda martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala ya fice ya halatta a yi magana da su da kuma a tambaye su wani abu amma sai abinda bukata ta taso idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambaye su wani abin amfani shine ko wata bukata ko fatawa ko aron wani abu ko kuma wani abu wanda yake na daga na bukatar rayuwa babu laifi za ku iya tambayar su amma ku tambaye su min wara'i hijab ta bayan sutura don haka su kasance ba sa zuwa su zauna tare da su ko za su yi fatawa sai dai su tambaye su ta bayan shinge su tambaye su ta inda suke ji wannan dan isa matuƙa wajen tsare martabar su Allah ya ce wannan shine yafi tsarki ga zukatanku da zukatansu wato shine abinda zai tsarkake zukatanku daga wato hatsari daga darsuwa ta abinda shaydan zai tsarsa da kuma abubuwa na san rai da ranku zai iya janku wanda yake shaydan yana gudana a cikin dan adam kamar yanda jini yake gudana wannan ya nuna kan cewar bi halatta wani mutum ya aminta da kansa ba wajen ya kadaita tare da macen da bata halatta a gare shi ba domin barin wannan shine yafi kyau ga halinsa kuma shine yafi tabbatar masa da tsari da kariya dan bai san saboda shaydan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yajri min ibn adam majrad dam yana gudana a cikin jinin dan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin dan adam kamar yadda jini yake gudana kana tsammanin babu komai yanzu nan sai ya sa maka abu kuma in kai kana da aminci a kanka kana da aminci a kanka kuma ita tana da aminci a kanta tana da aminci a kanka ta tabbatar kai kana da aminci a kanka kowanne akwai shaydan da yake gudana a tare da shi to sai Allah madaukakin sarki ya zo dan ya tabbatar da abin da zai sanya tsarki a cikin mu'amalar mu'minai saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai martabar da wato bai halatta ka sanya wani abu ya darsu a zuciyarka ba dangane da su tunda an ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam iyaye ne mata, iyayenmu ne mata. To kamar yanda wani abu na sha'awar mace baya halatta ka bar shi ma ya darsu a zuciyarka dangane da mahaifiyarka, to min babu aula dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah madaukakin sarki a yayi wannan umarni, ya faɗi cewa wannan ita ce hikimar, wannan shine yafi sarki ga zukatanku da zukatansu, domin babu ma'asumai, ko su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane. Saboda haka sai aka dauki mataki na toshe abinda zai kai ya zuwa ga barna. A shine Allah ya ce kar a tambaye su wani abu sai ta bayan hijabi. Dan haka aka sami ilimi daga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gaske. Aisha tana daga cikin al-mukthirat, masu yawan riwaya daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar waɗanda suke riwaya daga gare ta, wanda ya hada da muharramanta da waɗanda ba muharramanta ba. Daga cikin muharramanta akwai Urwa ibn Zubair, ɗanyarta ne, ɗan Asma'u ne. Akwai Al-Qasim, ɗan uwanta, ɗan Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a, shi ma Urwa yana cikin fuqaha as-sab'a. Akwai Amra bintu Abdurrahman al-Ansariya, wadda ita ma talibin ce Aisha. Kama akwai sauran wanda ba muharramanta ba, kama Abu Salama bin Abdurrahman ibn Awf, da Al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i, da Alqamah bin Qais an-Nakha'i, da Masruq ibn al-Ajda Abu Aisha. Da waɗannan sun yi riwaya daga Aisha radiyallahu anha bayan ko ba muharramanta bane, saboda za su iya tambayar ta amma min wara'i hijab. To sannan Allah ta'ala ya ce baya gare ku, wannan siga ce ta isa matuƙa na wajen kore halacci, wato baya halatta a gare ku kira kowace hanya da ɗai bai halatta a gare ku ba. In aka ce wa ma kana laku, wato bai kasance gare ku ba, wato bai kasance ku samu kanku a cikin wannan ba, ai an kora wannan ma kan cewa ma ba halitta ba ce, bai kasance ku samu wannan ba kan wato ku cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato cutar, abinda ake nufi da cutarwa shine ku faɗi wata magana ko ku aikata wani aiki wanda zai fusata shi ko kuma ya ɓata masa, wanda zai zamanto ya ɓata masa rai, ko kuma ku sanya shi ya fushi ta abinda kuka faɗa ko kuma ta abinda kuka aikata, ko da ka wannan abin halal ne, to baya gare ku ku yi wannan. Wala kuma ku auri matansa a bayansa har abada, baya halatta a gare ku ku auri matansa a bayansa bayan mutuwarsa ko bayan rabuwa da su, har abada bai halatta ba. Saboda haka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hususiyarsa cewa matansa ne yana raye da bayan rasuwarsa, wannan hususiyarsa ce. Shi yasa ne ma malamai suka yi ta tattaunawa, shin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi masa takaba ko ko basu yi masa takaba ba, babu idda a gare su, tunda idda ana yi ne dan mace ta halatta ga wani ya aure ta, to su ba za su taba halatta ga wani ya aure su ba. Saboda haka sun yi idda ko basu yi ba, ba riwaya da ta nuna ɗaya daga cikin wannan. Amma abinda yawanci mafi inganci, abinda malamai suka rinjayar shine basu yi masa idda ba, saboda matansa ne, hayyan wa mayyitan, suna nan a matansa, dan haka basu yi masa idda ba, basu yi masa takaba ba, suna nan a matsayin matansa, kuma ba za su yi abin da zai halatta su ga waɗansu maza da za su aure su ba. To sannan wannan haramcin ya tabbata ne ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗaura aure da su ya tare da su, amma wanda ya ɗaura aure da su bai tare da su ba, to malamai sun yi saɓani. A mazhabar Malik ana ganin za a iya auren su, a mazhabar Imam Shafi ya ce in dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura aure da mace, to ba za a aure ta ba, ga wani mumini ba zai aure ta ba. Shi kuma a mazhabar Malik suna ganin kan cewa al-maqsud shine tsare alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan tana faruwa ne ta hanyar tarewa, domin yayin da aka tare shine zai zamanto an samu ittila'i, an samu hange ga abin da yake na ciki na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin gida. Amma wanda ba a tare da ita ba, babu wannan, tare da cewar wanda kawai abin da yake a tare da cewa akwai kissar Qutaila bintu al-Ash'ath ibn Qais, wadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma bai tare da ita ba kuma sai Ikrima ibnu Abi Jahal ya aure ta sayyidina Abu Bakar ya so yayi masa ukuba da shi da ita sai sayyidina Umar ya ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da ita ba saboda haka ba ta da wannan alfarmar ba ta da wannan hurmar saboda haka ya kyale shi to wannan kissar tana buƙatar tahqiq kuma insha Allah zan yi mana tahqiqi akan ta sai dai malaman tafsiri sun ambace ta amma dukkan matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tare da ita kuma su ne guda tara nan da ya rasu ya bar su ga baki ɗaya auren su ya haramta ga wani daga cikin mu'minai Allah ya ce yin wannan wato auren su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mai girma a wajen Allah wannan ya nuna girman da Allah yake yi ma manzon girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake yi da kuma wajabta alfarmarsa a raye da bayan mutuwarsa dan haka ne ma Allah madaukakin sarki ya isa matuƙa wajen kore wajen tabbatar da wannan alfarma yace in tubudu shay'an in ma kun bayyana wani abu na kan cewa ku je ku nemi auren nasu har wato ku bayyana wato son ku ga aure su ga ku aure su autufuhu kuma kun boye a cikin zukatanku fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima to Allah masani ne da dukkan komai bi ma'ana ya san wannan kuma zai muku sakaiya to wannan ya nuna cewar kada ma ku sa a cikin zuciyarku tunanin yin wannan auren nasu kamar yanda ba za ku sa a cikin zuciyarku tunanin samun alakar auratayya da mahaifiyarku ba da sauran muharramanku to su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ban su suka fi cancanta ma ku sanya wannan tun daga shi Allah ya yi narko wannan narko ne da gargadi in ma kun boye in ma kun bayyana wani abu ko kun boye Allah ya san komai wannan shay'an din nan in tubdu shay'an in kun bayyana wani abu ko ma wani iri ne da yake da alaka da auren su ko kun boye wani abu ko ma wani iri ne tunda na kira ce a siyakin sharadi ko ma wani irin abu ne komai kankanta sa komai girman sa to Allah ya san komai daga ciki har abin da kuka bayyana din na sha'anin auren su ko abin da kuka boye saboda haka wannan tahdhir ne da gargadi to sannan yayin da aka saukar da wannan aya ta hijabi aka ce kar a tambaye su komai sai ta bayan sutura sai ta bayan labule to sai wannan ya zamanto akwai bayanin akwai buƙatar bayani saboda akwai mashakka gare su dangane da ƴan uwansu da danginsu iyayensu da ƴaƴansu da matansu da ƴan uwansu maza da ƴaƴan uwansu maza to sai Allah ta'ala ya ce la junaha alaihinna babu laifi a kansu wajen wato su kwaye hijabi fi abaihinna a cikin iyayensu maza mahaifa wala abnaihinna babu laifi gare su a wajen ƴaƴansu da suka haifa maza wala ikhwanihinna wala a cikin wato ƴan uwansu babu laifi gare su dangane da wato ajiye hijabi wajen ƴan uwansu maza sune ƴan uwansu shaqiqai ko li abbai ko li ummai wala abna'i ikhwanihinna wala ƴaƴan ƴan uwansu maza wala abna'i akhawatihinna wala ƴaƴan ƴan uwansu mata wala nisa'ihinna babu laifi kuma gare su dangane da matansu wato mata ƴan uwansu wannan matansu da ake nufi ba wai matan mu'minai ba kamar yanda waɗansu malamai na tafsiri suka faɗa amma abinda daga cikin malamai wanda suka rinjayar daga cikinsu akwai ibnu ashur yana nufin wato mata waɗanda suke jinsunsu to babu laifi a gare su don san ajiye hijabi a wajen wato mata waɗanda suke su ma mata ne kamar su wala ma malakat aymanuhunna wala waɗanda hannayensu suka mallaka na daga bayinsu maza da bayinsu mata to duk ya halarta gare su ga waɗannan su zance da su koda ba a bayan hijabi ba su zance da su mubasharatan koda ba a bayan hijabi ba kamar yanda ya faru tare da su nan ba a ambaci baffa ba dan uwan uba ba a ambaci dan uwan uwa ba to su ma ya nuna kan cewar sai sun yi hijabi tsakaninsu da su ko kuwa su akwai abin da zai nuna ba su shiga su ma suna cikin waɗannan wanda aka togace to yawanci malaman tafsiri suka ce wannan rashin ambaton ambaton ƴaƴan ƴan uwa da ƴaƴan ƴan uwa maza da ƴaƴan ƴan uwa mata wanda su gwaggwanni ne gare su su ƴan uwan sun zamanto ƴan uwan uban su kenan ko ko ƴan uwar mahaifiyar su to tunda aka ce su za su iya yin hijabi min babu aula wanda kuma yake shi baffan su ne idan wanda suke su gwaggwannin su ne da innonin su an ce babu laifi za su iya shiga wajen su ba tare da hijabi ba tare da sun yi hijabi ba to min babu aula su kuma ƴan uwan mahaifan nasu da ƴan uwan mahaifiyar tasu saboda haka su ma sai shiga ciki kamar yanda wato aka togace su a ayar hijabi saboda haka sun shiga ciki to sannan sai Allah kuma yace wattaqinallah ya fuskance su da fitsabi yace kuma ku ji tsoron Allah fuskantar su da fitsabi wannan wato domin wato girmama sha'anin su ne yanda Allah ya muqaqaba da su su ji kan cewa gashi Allah ya yi zance da su mubasharatan yace ku ji tsoron Allah wato ya ku waɗannan manyan mutane matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah mai shaida ne akan dukkan komai wato babu abin da yake buya a gare shi dan haka ku ji tsoron sa a boye kamar yanda kuke jin tsoron sa a bayyane to wannan shine ya bayyana girman martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da wannan martaba ga matansa saboda martabar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda suka tsare martabar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaba Allah da manzansa su matan sai Allah su ma ya ba su wannan martabar aka ba su daraja wanda yake nuna cewar kamar yanda mutanen jahiliya da mutanen sauran al'umomi suke darashta matayen shugabannin su to wanda yafi cancantar a martaba matansa a darashta su sune matan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai suka kasance suna girmama su in aka tashi da yake sun kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yawan zuwa haji idan za su tafi haji khulafa'ur rashidin sun kasance suna ware wanda zai zamanto shine zai rige shine zai jagorancin tawagar su ana gani an san wannan tawagar matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ai ladab ba za a sake ayi abin da bai dace da su ba Abdurrahman ibn Auf galiban shi ake sawa yake tafiya da su haji idan za su tafi haji ridwanullahi alaihi to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kebance shi da shi a tsakankanin halitta baki daya da tsakankanin annabawa Allah ta'ala yace Allah yace inna Allah wa mala'ikatahu lallai Allah da manzansa suna yin Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce ala Muhammadin ba sai yace ala annabi wanda wannan ya daga cikin wato darashtawa da Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ambace shi da matsayin da ya bashi na annabci Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi salati ma'anarsa shine bayyana wato martabarsa da girmama sha'aninsa ta hanyar kyakkyawan ambato a gare shi ta hanyar kyakkyawan ambato a gare shi da yin addu'a ga wannan asalin salati addu'a kan Allah ya daukaka sha'anin mutum da ake masa salati din ya girmama martabarsa to shi Allah ba zai roki kowa ba ba zai yi addu'a ba to salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine bayyana wannan bayyana wannan daraja tasa da tabbatar da ita gare shi da tabbatar da wannan martaba a gare shi salatul mala'iku kuwa shine su nemi Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja da wannan martabawa da wannan kyakkyawan ambato to Allah madaukakin sarki yace shi da annaba shi da mala'ikunsa bai ce ma shi da mala'iku ba yace shi da mala'ikunsa shi da mala'ikunsa dan ya nuna kebantuwarsa da shi kebantuwarsu da shi da kuma kasancewar kusancin su tare da shi wajen cewar sun yi tarayya da shi wajen yin wannan abu na girmamawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a ce Allah yana salati kuma mala'iku ma suna salati ba, sai Allah ya haɗu tare da mala'ikun cewa duk suna salati, saboda girman ba makami ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda suka yi imani, sallu alaihi, ku yi salati a gare shi, wa sallimu taslima, ku yi gaisuwa ta miƙa wuya, wato ku yi gaisuwar aminci, amintarwa. To Allah maɗaukakin sarki da wannan ayar ya bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato sanya yin salati a gare shi yana ɗaya daga cikin hanyoyin samun kusanci da Allah, hanyoyin ibada da bautar Allah. Allah ya yi umarni da shi ko ina a cikin Alkur'ani, in Allah zai ya ayyuhal ladina amanu da ita yake fara aya, sai anan ne kawai aka ambace ta a cikin tsakiyar aya. To kuma maksudi shine sai an ba, wato maimakon kun ga Allah bai, Allah ya ce wasallimu taslima, amma salati bai ce sallu alaihi tasliyatan ba, sai ya yi taukidi, ya ƙarfafa salatin da abin da ya faɗa a farkon ayar cewa Allah da manzansa da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi. To ku wanda kuka yi imani kuma ku yi salati a gare shi, wannan kamar a matsayin ku yi salati a gare shi, salati domin Allah shi ma yana salati shi da mala'ikunsa a gare shi. To yayin da wannan aya ta sauko, manzon Allah sahabbai kamar yadda ya zo a hadisin Abu Mas'ud al-Badri cewar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo majalisin Sa'ad ibn Ubada, sai Bashir ibn Sa'ad ya ce ya Rasulallah, mun san yaya muke yi, yaya ake gaisuwa a gare ka sallama, shine mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma lokacin tahiyya, amma salati da Allah ya ce mai maka yaya salati, yaya zami. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiru har sai da muka ji ina ma da Bashir ibn Sa'ad bai masa wannan tambayar ba, saboda shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kai yace ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sannan ya gaya masa wannan figar, ya koya musu wannan figa ta salati. To kun ga ya nuna cewar kenan wannan shirin da yayi sallallahu alaihi wasallam ya jira zuwan wahayi ne, ya jira zuwan wahayi ne kan sahabbai. Larabawa ne sun san ma'anar salati, amma ba su yi kiyasin salati akan sallama ba, sun san ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ba su yi kiyasi ba su ce assalatu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, duk da gwaninta su a Larabawa, sai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya salatin yake. To sannan ya faɗa waɗanda suka ruwaito sigogin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi wannan hadisi na Abu Mas'ud al-Badri, akwai Ka'ab ibn Ujra wanda hadisinsa shi ma yana cikin Bukhari, da kuma sauran sahabbai tuli masu yawa, wanda Ibn al-Qayyim ya rubuta littafi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai, Jila'ul Afham fi Salati ala Khairil Anam, wato yayewar fahimta, wato yayewar hijabi na ga fahimta wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ayar ta nuna cewar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akalla sau ɗaya a rayuwa, wajibi ne mutum yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla sau ɗaya a rayuwa. To sannan ana ƙarfafa yin salati a gare shi a wurare daban-daban, daga ciki akwai a cikin sallah, wanda jumhurin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne, sunna ne, illa Imam Shafi'i da yace wajibi ne, wanda ya bar shi da gangan ba shi da sallah, amma wanda ya bar shi bisa mantuwa zai yi sujudus sahwi. amma sauran malamai gabaki daya akan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sunna ne mustahabbi ne da kuma wurare daban-daban kamar lokacin hudubar juma'a lokacin shiga masallaci lokacin fita daga cikin masallaci da wurare dai sun fi guda 50 ibn al-qayyim ya kawo su a cikin wannan littafi nasa a jila'ul afham to wajen ambaton sama idan an ambace shi akwai abin da ya nuna kan cewar ayi salati a gare shi yana da karfi yayin da aka ambace shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci shine wanda aka ambace ni a wajensa bai yi mun salati ba amma yin salati a gare shi ko yaushe aka ambace shi ko a wajen rubutu in an yi a rubuta wannan sunna ce da malaman hadisi suka tabbatar da ita sunna ce da malaman hadisi suka tabbatar da ita domin su suka fi kowa ta'amuli da rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da ambatansa su ne za su zauna su yi majalisin hadisi ai hadisai dubunnai kuma kowane hadisi in aka zo ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi salati a gare shi shi yasa imam ahmad wajen hadisin da aka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wanda yafi kowa cancanta da ni ranar alkiyama su ne wanda suka fi salati a gare ni sai imam ahmad yace su ne malaman hadisi masu riwayar hadisi masu rubuta hadisi da riwayarsa tunda da hannunsu sun rubuta hadisai dubunnai banda kuma koyaushe kuma suka zo za su yi majalisi za su ambace shi sannan ambatonsa yin salati da sigar sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya zo daga sahabbai kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim asma'u binta abi bakr as-siddiq koyaushe ta wuce unguwar hijun ma'abada wanda yanzu ake ce mata ma'abada ana ce mata hijun din ma sai ta ce koyaushe ta zo wajen nan sai ta ce sallallahu ala muhammadin wa sallam a nan muka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hajjin babbana kullun ta zo sai ta tuna to kuma in za ta faɗa sai ta yi salati gare shi ce sallallahu ala muhammadin wa sallam to shine wannan ya zamanto al'adar al'ummar musulmi malamansu daga magarinsu magabata da wanda suka zo baya salatin da suke yin an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce sallallahu alaihi wasallam cewa shi wannan siga ce ta salati ta nuna cewa magabata haka suke kamar yadda ya zo daga wannan hadisin na asma'u binta abi bakar a cikin sahih muslim to wannan abu ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da shi ba a salati ga wani shi kadai in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sai dai a yi da shi taba'an a ce sallallahu alaihi sallallahu allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi a kawo sauran amma shi kadai a ware shi to wannan akwai tafsiri idan an yi ne ta fuskar addu'a ba a mayar da ita alamar sa ba shi wannan cewa koyaushe aka ambace shi za a ce sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan dai kawai a ce sallallahu ala fulan to babu laifi kamar yadda in an kawo zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma salli ala ali abi aufa kamar yadda ya faɗa kuma kamar yadda sayyidina ali yace sallallahu alayka ya umar yace yayi ma sayyidina umar salati babu laifi a yi ma wani salati musamman daga cikin sahabbai amma ba ya zamanto wannan alamar ambaton sunansa ba amma in ta zamanto alamar ambaton sunansa kuma ya zamanto wannan alama ta zamanto alamar wata kungiya ce ta bid'a to a nan wajen sai ya zamanto haramun ne a yi wannan kamar yadda in shi'a in rafida suke yi tare da ahlul bait sun keɓance sayyidina ali da yin salati a gare shi in an ambace shi banda sauran sahabbai don su nuna shi daban yake yafi fifiko akan sauran sahabbai bayan waɗanda suka fi shi fifiko sun cancanci su ma a yi musu kamar yadda ake ma sayyidina ali amma suka ƙi musu kamar abubakar da umar da usman suka ƙi musu saboda ƙiyayya da kuma bid'a da suke akai to a cikin irin wannan sai a yi inkari kuma wannan shine aka samu na inkarin malaman da suka yi inkari akan a yi salati ga wani shi kadai kamar yadda yake ra'ayin Malik Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa Imam Ahmad ya ce ya halatta sai dai shi ma ya togace in ya zamanto a alamar yan bid'a ne. To sallama kuwa ita ma sallama a ita ma koma bayan salati ce, yazo daga ciki, yazo da kebance waɗansu daga cikin magabata a yi musu sallama, kamar yanda yazo a cikin Sahih al-Bukhari wajen ambaton sayyidatuna Fatima a ce alaiha salam, sayyidina Ali a ce alaihi salam, al-Hasan da al-Husain a ce alaihi salam. To kebance su suma da cewa wani alaihi salam, wannan idan an yi akan cewar ba dan a kebance shi bane a tsakankanin tsaransa na sauran sahabbai, to babu laifi. Amma in an yi ne dan a nuna fifikonsa da kebantarsa a tsakankanin sauran sahabbai kamar yadda yan bid'a suke yi, to ba za a yi wannan ba. To koda an samu a cikin littafan sunna kamar yadda aka samu a cikin Bukhari, Ibn Kathir ya yi tambihi akan cewa ta yiwu, wannan shi Imamul Bukhari daga gare shi ne kuma yana ganin wannan baya daga cikin abinda, baya daga cikin koyi da yan bid'a. Ta yiwu kuma daga cikin masu rubutu ne, warraqun, copies, wanda su copy suke na littafi, wanda yake an samu wannan da yawa masu copy sai in sun zo saboda tasirantuwa da Shi'a, sai su rinka in an ambaci wani daga cikin ahlul bait sai su ce alaihi salam. To tayu hatta a cikin Bukhari ma wajen copy sai su rubuta wannan tayu ba daga wajen Imamul Bukhari yake ba. Amma hukuncin ma da malamai suka bayar shine wannan, cewar idan wato ana yin wannan dan saboda abin da yan bid'a suke yi na kebance waɗannan manyan bayin Allah a tsakankanin tsaransu da sa'o'insu da wanda suke falalarsu ɗaya kuma suna gaba da su a wajen falala domin wata aƙida ta bid'a, to wannan sai a hana shi. Amma in ba da wannan ba, babu laifi a yi shi haka. To amma sunna ta riga al'adar malaman musulmi ya riga ya gabata akan cewar in an ambaci sunan Allah za a ce azza wa jalla, ba za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce Muhammadun azza wa jalla ba, duk da yana da izza, yana da jalala, amma ya zamanto wannan abu ne da aka keɓance Allah da shi. To haka ma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ambace shi sai a ce sallallahu alaihi wasallam. To sauran sahabbai su kuma an ambace su sai a roƙa musu yardar Allah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. In an ce Abubakar ko wani daga cikin sahabbai sai a ce radiyallahu anhu, ko manyan malaman musulunci, fitattun malaman musulunci, su ma za a iya ce musu radiyallahu anhu. Ba za a ambace su ba a ce Abubakar sallallahu alaihi wasallam, duk da za a iya salati a gare shi, za a iya sallama a gare shi, amma ta zamanto wannan alamar sa ce ta an ambace shi ba za a faɗa ba, kamar yanda ba za a ce manzon Allah azza wa jalla ko manzon Allah ta'ala ko manzon Allah ba za a ce subhanahu ba, dan wannan ma ai ba ma su kawo shi a cikin misali ba, wannan ya keɓanta da Allah. Za a iya cewa ba za a faɗi wannan ba, duk da ya sifantu da waɗannan sifofin na ɗaukaka da sauransu. To haka zalika sauran sahabbai kuma sauran malamai wanda suke gama garin ƴan uwa malamai, ba za ka kira wani ka ce radiyallahu anhu ba, tunda wannan an keɓance shi da sahabbai. Amma babu laifi ka ce rahimahullah ko ghafarallahu lah ko makamancin wannan. To wannan yana daga cikin ladabi wanda al'umma musulmi ta tafi a kai, to kuma shi ya wajaba mu kiyaye. To wannan aya dai aya ce mai girma, kuma a ƙarƙashinta Ibn Kathir ya kawo riwayoyi na sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna kan cewar babu wannan siga da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda shi kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓan masa, don haka babu kamarta, babu kamarta wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin sallah ba za ka, inda aka ce ayi salati a gare shi ita ya ayyana ka, ba za ka yi wata sigar salati ba in ba shi ba. To tunda kwa ita ya ayyana ka yi ta a cikin sallah, to babu sigar da ta fi ta falala, babu sigar da ta fi ta dacewa, ka lizimce ta wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu haskenta, Allah ya haske zukatanmu da haskenta. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أبداننا. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.